Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu a takaitsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta Voice of Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio kuma su dake kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmani tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Ibrahim, yayin da aka shiga kwana na biyu na rikicin siyasa a kasar Zimbabwe, akwai rahotanni dake nuni da cewa shugaban kasar Robert Mugabe ya ce ba zai mika mulki ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada kuri'a yau Alhamis kan daftari biyu da Amurka da kuma Rasha suka bayar na ki da ke nuni da yunkurin ci gaba da ba kwamitin bincike a Syria izinin ci gaba da binciken sa. Kana Prime Minister Lebanon Saad Hariri ya amince da tayin da aka yi masa na zuwa Faransa a cikin yan kwanaki masu zuwa a yunkuri na baya-bayan nan bayan da ya sanar da yin murabus daga makamansa.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wasu manoma a jamhuriyar Niger sun koka game da yadda damunar bana ta zo masu.
Kuma wajen wake wanda suka dan shuka mai dan sarmi-sarmi shine suka dan samu. Wanda suka shuka wannan mai na wannan ba su samu ba, kwari suka bata shi. Ajimin ta damana dai to.
Sai kuma Zimbabwe inda rahotanni ke bayyana cewa hambararren shugaban kasar Robert Mugabe ya ce allambaran har yanzu shike mulkin kasar.
Kin akwai sirriya saboda kowa ya san cewa shugaban Mugabe wanda suka fi goya mushi ba kamar su sojoji ne, yana da goyon bayan sojojin kasan da kuma tsofaffin wanda suka yi yaƙi sunkuru na neman yancin kasan.
Akwai mu da shirin bango na Jummai Ali, amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Al'ummar kasar Zimbabwe sun shiga kwana na biyu a yanayin rashin tabbas game da harkokin siyasar kasar, yayin da ake raɗe-raɗe kan lokaci da kuma yadda shugaba Robert Mugabe zai mika mulki a bayan da ya shafa kusan shekaru 40 yana shugabanci. Jami'an soji sun yi wa Mugabe daurin talala jiya, suka kuma kwace ikon kasar da ke kudancin Afirka a wani yunkurin mulkin da ba a zubda, wato juyin mulki da ba a zubda jini ba. Waɗansu sun yi na'am da kawo ƙarshen mulkin na Mugabe.
The intervention by the Zimbabwe army is very good because you are looking forward for a new Zimbabwe, a better Zimbabwe.
Yace wannan matakin da aka dauka a Zimbabwe ya dace sabile da muna begen ganin shiga sabon babi a Zimbabwe da kuma ingancin kasar Zimbabwe. Majiyoyi na nuni da cewa Mugabe, wanda shine shugaban kasa mafi tsufa a duniya da shekaru 93, ya ki mika mulki ga gwamnatin rikon kwarya. Rahotannin da dama sun ce tsohon mataimakin shugaban kasa Emmerson Mnangagwa da shugaban hamayya Morgan Tsvangirai dukansu sun koma gida daga gudun hijira na radin kansu da suka tafi da nufin taka rawa a sabuwar gwamnatin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa ana tsare da Mugabe da matarsa Grace a fada shugaban kasa dake Harare.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada kuri'a yau Alhamis kan daftari biyu da Amurka da Rasha kishiyoyin juna suka shata na karawa wa'adin da aka ɗibarwa a kwamitin da aka kafa ya binciki batun amfani da makami masu linzami a Syria. Wa'adin kwamitin binciken haɗin gwiwar da ake kira JIM a takaice zai cika yau Alhamis idan ba a sabunta shi ba. Ofishin jakadancin Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira da a kada kuri'a akan daftarin da ya tsara, wanda kamar tsarin Rasha zai kara wa'adin na jin da shekara guda. Daftarin da Amurka ta shata ya yi kira ga kwararru da ke gudanar da bincike su ci gaba da aikinsu ta hanyar da suka ga ya dace. Amurka tana hankoran ganin bakin kwamitin sulhu ya ci gaba da zama ɗaya game da batun amfani da makami masu guba kan farin kaya. Ya kara da wa'adin aikin wannan kwamiti da ke da matukar muhimmanci, inji ofishin jakadancin na Amurka. Kwamitin ya fara aiki ne shekaru biyu da suka shige, ya kuma fitar da rahotanni da dama da suka samu gwamnatin Syria da alhakin amfani da makami masu guba da suka hada da hayakin gas kan Sheikhoun a watan Afrilu.
Prime Minister kasar Lebanon Sa'ad Harari ya amince da tayin da aka yi masa na zuwa Faransa cikin ƴan kwanaki masu zuwa a yunkuri na baya-bayan nan cikin kusan makonni biyu tunda ya sanar da murabus farkon wannan watan. Harari yana kasar Saudiya ne tunda ya sanarwar abin da ya haifar da tababa kan ko ana tsare da shi ne a wurin, ya kuma sa shugaban kasar Lebanon Michael Aoun ya bayyana cewa ana tsare da Hararin. Aoun ya ce ba zai amince da aje aikin da Harari ya yi ba sai shi Hararin ya koma Lebanon. Shugaban na Lebanon ya faɗa yau Alhamis cewa yana fatar amsa gayyatar zuwa Faransa da Harari ya yi za ta kawo ƙarshen rudanin, ya kuma ƙara da cewa zai tsaye da shawara kan matakin da gwamnatin kasar Lebanon za ta ɗauka nan gaba da zarar Harari ya koma Lebanon. Ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Saudiya Abdel Abjabir ya yi watsi da zargin cewa Saudiya tana tsare da Harari, ya kuma ce Harari yana da ikon zaben inda zai zauna.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane goma aka kashe da dama kuma suka ji raunuka a harin kunar bakin wake da aka kai kusa da wani wurin da ake taron siyasa a Kabul babban birnin kasar Afghanistan. Kakakin rundunar 'yan sandan birnin Basir Mujahid ya shaidawa muryar Amurka cewa jami'an tsaro takwas da suka hada da wani babban kwamandan 'yan sanda suna cikin waɗanda suka mutu a harin da aka kai. Dan kunar bakin waken ya yi kokarin shiga ɗakin da magoya bayan gwamnan lardin Bok Atta Muhammad Not suka taru domin karrama shi sabili da aikin da yake gudanarwa ga ƙasa. Sai dai Mujahid ya ce tsaron da aka tsawaita a kewayen ɗakin taron ya sa maharin tarwatsa kansa kafin ya shiga inda jami'an tsaron suka killace. Kafofin sadarwa Afghanistan da suka ambaci ta bakin jami'an tsaro sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai sama da mutum 18 da suka hada da farin kaya. Ƙungiyar ta'addanci ta IS ta ɗauki alhakin kai wannan hari.
Sojoji a Yamar sun yi wa matan Rohingya fyaɗen taron dangi a cigaba da kawo musulmi 'yan tsiraru a jihar Rohingya wato Rakhine hari bisa ga rahoton ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ambaci hirarraki da ta yi da mata da 'yan mata 52 'yan ƙabilar da suka gudu zuwa Bangladesh da kuma bayyana cewa jami'an tsaro sun yi musu fyaɗe a Yamar da kuma ake kira Bama. Human Rights Watch ta ce an yi wa dukkan matan da ta yi hira da su fyaɗen taron dangi sai mace ɗaya kaɗai. Ta kuma hira da waɗansu ƙungiyoyin agaji da suka ba da rahotannin cewa an yi wa ɗaruruwan mutane fyaɗe. Yana kuma yiwuwa adadin matan da aka yi wa fyaɗen ya haura haka sabili da mata da dama suna ɓoyewa ne idan aka misu fyaɗe sabili da gudun kada a ƙyamace su.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kabar mu fara rahoton nan namu daga jamhuriyar Niger, inda wasu manoma suka kuka game da yadda damunar bana ta zo masu da matsala da karancin abinci. Daga Damagaran ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana.
Magaji mai da dokalwa a tashar Nari game da damana ta bana tana da alama ta taho kamar za ta yi kyau sai da ta zo kusan daidai ga hatsi ya zo daidai a ci shi, kuma sai wani kunhuwa zo sai ya bata mana shi, sai ya zo sai idanuwa bai cika ido ba sosai, kuma wajen wake wanda suka dan shuka mai dan sarmi shine suka dan samu, wanda suka shuka wannan mai na wannan ba su samu ba, kwari suka bata shi. Aji milce da mana dai to an dai dan samu bakin gargado, amma dai saboda Allah abun dai kalilan ne aka samu. Mu dai a wajen bangaren haci dai saboda Allah karama ba rada bana.
Malam Musa yaya mu dai da mana amma Allah godiya, amma abun da aka samu a cikin kashi uku kashi ɗaya ne aka samu.
Dan dai alhilari tashar lari mu da gare mu gara ba rada bana. Hacin ya taho ya fara birni. Wani ya yi idanuwa ma wani bai idanuwan ba, wani ba idanuwan, kuma wake bai kyau ba, mun shuka riɗi, riɗin da muka shuka kuma ya lalace, kuma ga ni dai daga ni noman shi ne sana'ata.
Wasu manoma kenan da ke kokawa da yadda damanar bana ta zo musu da 'yar matsala. A zagayen da karamin ministan noma da kiwo Muhammadu Bushayi a jihar Damagaran ya ce
the result of provisional la campagne agro agricole d'hivernage 2017 forêt sortir que
a matakin wucin gadi sakamakon da manar bana
3378 villages agricole 502 sont déficitaires à plus de 50%
kimanin garuruwa 3378 ne suka fuskanci karancin abinci abin da ya bada kishi 50 cikin 100 kenan
15% des villages pour une population de 326904 habitants
haka ma a bangaren garuruwa kishi 15 a cikin 100 na garuruwa masu yawan al'umma 326904 ne suka fuskanci wannan matsala sai dai ba nan gizo ke sakar ba a cewar manoman yanzu haka dan abin da suka samu shine suke sayarwa don ciyar da iyali
Allah shine ya san yadda za yi ya ba kowa abincin shi gida yanzu kana mai gida kai ne kai kadai ga gidanka kuma ka dauki nauyin mutumin da kai 20 ko zuwa 15 kai kadai za ka gidanka da neman idan da wani kasuwa da za a je ka ce wata riba ta jika 5 a kasuwa gida mutumin da gare ka ya kai 15 in ka je haccin nan yana tunye zalla dake ake sai da shi
sai dai manoman sun yi kira ga gwamnati da ta taimaka musu da dan abin da za su wuce wannan lokaci
wannan al'amari sai dai rungumi ikon Allah in kuma da wani tallafi da gwamnati za ta mana muna nema ta taimaka mana
muna son gwamnatin ta tallafa ya kasuwar da ba wani gyaran kirki ba yaushe take riƙe wani gida gidaje da nauyi
mu dai muna neman tallafi wurin gwamnati dan Allah ya samu da rabo ko kai ku kanmu muna roƙo ku kai ku kanmu Allah tallafa mu kuma ku tallafa mu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
inda Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin
Tuwa gaida Tamar Abari yanzu kuma bari mu leka kasar Zimbabwe inda sojin kasar suka karbi ragamar mulki bayan da kuma bayanan da ke fitowa daga can kasar yau na nuna cewa shugaba Mugabe da aka hambare ya ce bai yarda ba aka haka ne abokiyar aiki na Maryam Dauda ta tuntubi Dr. Abdullahi Yusuf wanda ya taba koyarwa a wata jami'a dake Afirka ta Kudu ta tambaye shi shin ya yake ganin za a warware wannan rikicin siyasa sai ya ce
to da farko dai wannan rikici akwai sarkakiyar gaske musamman ma saboda ya shafi su yan jam'iyyar ZANU PF ne wato kun kaman fada ne na cikin gida wanda ya taso a tare shi tsakanin tsofaffi wanda suke ganin suke da jam'iyya da kuma bangaren matasa wanda ake ganin kaman ita matan tsohon shugaban kasa Grace Mugabe take da goyon baya daga gare su so kaman yanda dai aka sani sababbin wannan kaman juyin mulki tsige tsohon mutumin shugaban kasa da shugaba Mugabe yayi wato kun Mr. Emerson Mnangagwa wanda ana ganin sun dade tare shi da Mugabe da kuma shi shugaban sojoji na yanzu ana ganin kaman su tsofaffi wanda suke ganin kaman shi mataimakin shugaban kasa wanda yanzu shine aka ayyana shi a matsayin shugaban kasa wanda shi da ce ya gaji shugaba Mugabe suna ganin uwar gidan shugaban kasa wato kun Grace ita take takenta ta kauda duk mutanen da suke kusa da shi kamar irin shi tsohon ta zama ita ne za ta zama wadda za ta gaje shi inda ina ganin kan wannan lokaci akwai wani fafutuka da suke kira under 40 ne ko ko 40 ne wanda yake da goyon bayan matasan jam'iyyar ZANU PF wanda suna ganin kamar tsofaffi irin su Mugabe da wanda suka yi gwagwarmayan matan yancin kai ta yakin sunkuru ya kamata a ce sun kwace jam'iyyar daga hannunsu abin da ya da sarkakiyar gaske tunda har yanzu su jam'iyyar ZANU PF musamman ma wanda suka yi fafutukan neman yanci suna da karfi a cikin jam'iyyar to da dai sun kira wannan gwamnati na wucin gadi sai mu gani ko za su yarda su yi zabe wanda zabe wanda zai zamanto mai adalci ko kuma za a samu sauyi kamar yadda mafi yawanci al'umman Zimbabwe suke fata suna neman sauyi ne saboda kamar yadda kowa sani kasan tana cikin matsanancin halin rayuwa musamman tattalin arziki
haka to daktar ina ka gama fita a wannan al'amari ganin cewa shugaba Robert Mugabe da aka yi mashi wani abu mai kama da juyin mulki ya ce shi bai yarda ba har yanzu shine mai ikon mulkar wannan kasa me hakan yake nufi
to kamar yadda na faɗa a baya abin akwai sirriya saboda kowa ya san cewa shugaba Mugabe wanda suka fi goya mashi baya kamar su sojoji ne yana da goyon bayan sojojin kasan da kuma tsofaffin wanda suka yi yaƙi sunkuru na neman yancin kasa kuma yanzu waɗanda suka jagoranci wannan juyin mulki za a ce su ɗin ne mutanen da suke goya mashi baya a da. To yanzu ban san ina zai samu goyon baya ba sai dai kila ko daga kasashen waje musamman kasashen Afirka tunda na ji an ce kungiyar haɗin kan Afirka ta yi Allah waje da wannan juyin mulki inda ba daga nan ba kam zai wahala a ce ya samu mafita saboda ana ganin kaman karfin shi ya kare kaman yadda aka sani su wanda suke bayan shi su ne suka juya saboda abin da ya faru na tsige Mr. Nangwangwa mataimakin shugaban kasa.
To Dr. a halin yanzu an ce mataimakin shugaban kasan da aka tsige wanda kuma yanzu aka ayyana shi a matsayin shugaban kasa ya koma kasar kuma shugaban yan adawa Mr. Morgan Changarai shi ma ya koma wannan kasar, me hakan yake nufi?
To hakan yana nufin cewa yana neman nuna cewa shike da iko da kasa saboda a lokacin da aka tsige shi makon da ya wuce yayin nemi mafakan siyasa a kasan Afirka ta Kudu. Abinda dai ba a sani ba shine yanzu wannan sauyin ko zai sa a samu daidaituwa tsakanin shugaban adawa Morgan Tsangarai ko kuma a samu wani daidaito wanda za a yi zabe wanda zai zama to karɓaɓɓe ma kowa da kowa saboda sanin kowa ne a 'yan shekarun nan da zaɓuɓɓukan da ake yi a Zimbabwe
suna
mai sarƙaƙiya ne, sarƙaƙiyan gaske ne yanda mutane suna ganin kama karya ake yi a ce shugaba Mugabe ne yake cin zaɓe a kodiyoshi.
Ba kai da Maryam Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:16 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu dai muna tare da shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Amma kun ji Malam Khalid S Atiku yayi tambayoyi amma a saboda kurewar lokaci ba a bashi amsa ba. A saboda haka Malam Khalid dan Allah ya sake maimaita tambayoyin naka.
Tambaya ta ita ce ga mai girma honorable wani irin kokari za su yi musamman mu a nan Kano ƴan majalisar wakilai wanda suke jagoranta al'umma na jihar Kano wani kokari za su yi na danganin cewa sun ja hankalin waɗannan membobi na majalisa danganin sun daina ware wasu ƴan ɓangare musamman tunda dukkaninsu mafiya akasarinsu ƴan jam'iyyar APC ne, wani kokari za su yi idan wani amfani na demokaradiyya ya taso su daina nuna bambanci a tsakanin al'umma tunda dai dukkanin al'umman nan gabaki ɗayansu sun haɗu ne sun zaɓe su a tutar jam'iyya guda.
Ga sai ka bada misalin ina aka nuna bambanci.
Yawwa misali yanzu kamar ɓangaren Kwankwasiya da Dandujiya a nan jihar Kano. ‘Yan Kwankwasiya, ‘yan majalisar wakilai mabiya ɗari ga Kwankwasiya, akwai ɗan majalisar wakilanmu na Dala wanda a wancan karan ya yi
ni ban tare numfashinka ba. Kana batun majalisar ku ta Kano? In majalisar ku ta Kano ne wannan fashi. To Malam Abdulrazak gare ka.
Na farko a majalisa muna da kowane jiha muna kiranta akwai da suna state caucus. Ma'ana yanzu kamar a Kano ƴan majalisan da suke nan dukkansu akwai lokacin da ake haduwa a matsayin ƴan majalisa ne daga Kano suna state ko kusa da shugabansu wanda ba maganan ko kana wani party ko kana wannan tan party daban wannan state caucus ne. Dan haka in suna kullun suna iya zama ko kowace jiha kana da wannan ko sa da shugabansu in an zo abinda zai kawo ci gaban a Kano ina maka alkawari ina mutanen da na sani a majalisa nake tare da su ba za su yi adawa da abinda zai kawo ga ci gaban Kano ba kuma na san su suna kwaro. Amma maganar bambancin mai gida wannan zai je wannan ya rufi da kai ne wanda ba a kawai a Kano take ba wannan kana bi wane kana ga ina bi shi mai gida na ne daban amma in ya zo a kan abincin gaban kasa na maganar wannan ya za a yi Kano ta ci gaba zan maka alkawari ba yadda abin zai zo ma a ce sun kawo magana a majalisa ma a ce kansu ya rabu. Zaka tar mu da ba daga Kano muke ba in abu ne na ci gaba dole mu hada kai da su a samu ci gaba. Shi yasa a majalisa yau ko mutun yana adawa go party adawa ne party gwamnati wata rana in shugaban kasa ya kawo abu a majalisa in mun ga wannan abun na ci gaban kasa ne sai mu aje maganan party ya jefe sai mu hada kai abun ta wuce. Amma in ka koma gida bato waye mai gidanka wannan ba za mu iya yin mutu ya je wannan tsakanin su ne amma da ci gaba dole ne su hada kai su yi abu guda daya.
To kana da wata tambaya? Masha
Allah. Yawwa eh tambaya ta biyu ita ce a gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kokari kwarai da gaske wajen kwato kudade da barayin Najeriya suka sa tawa Najeriya musamman ma a lokutan gwamnatin baya da ta shude. Shin majalisa wani tunani take yi danganan an inganta rayuwar ainihin talakan Najeriya da waɗannan kudade da aka kwato duba da haka yanzu talakan Najeriya yana cikin wani moyatun hali musamman ma yanzu da ake fama da wata annoba ta zazzabin cizon sauro wanda duk inda ka je kuma duk inda ka je wasu bangaruwa na lafiya zaka ga jama'a sun yi cinkoso sun kai ƴaƴayensu wasu sun kai kansu domin karban magani.
Gare ka Malam Abdulrazak.
So Malam mu dai a sani na in hukuma iri kamar na EFCC ko da na ICPC ne in sun kwato kudi na hannunsu suka iya ajiye kudade a banki suna dama jama'a ga abin da suka iya suka samu. To mu muka iya tambaya da committee da take sa ido mu tabbatar nawa ne kudin nan aka samu. Wata rana kwanakin baya shi yasa aka ga lokacin da shi shugaban EFCC ya zo akwai dan majalisar da ya tambaye shi yace ni kam nawa aka iya aka samu ka kwato tun da aka fara wannan aiki zuwa lokaci kaza. To shugaban a lokacin yace shi ba zai iya sani a lokacin ba iya mana bayani ba. To wannan mana mutane su san cewa ƴan majalisa suna sa ido amma ana iya bi committee ta bi daga baya ta tabbatar nawa aka samu in me aka yi da kuɗin yaya za ake so a yi da kuɗin dole sai mun sani in za mai da kuɗin nan ma a zo a yi a sa ta a asusun gwamnati ne a yi aiki. To mu za mu ya kamata mu sani a yi doka a kai a tabbatar cewa yanzu ga mun amince a sa wannan kuɗin a yi aiki da shi. Amma ni abin da na fahimta shi ne muna gwamnati ne wanda tun da ta iya kwato kuɗin ba za a yi sake albazaranci da wannan kuɗin ba kuɗin nan za a sa ta inda ya kamata sai da mutane su hakuri. Na farko akwai kuɗaɗen da an amince da ita kamar akasafin kuɗi za mu sa ido a bi wannan tukuna kafin in za ka samu wani kuɗi a shigar da shi wannan ana kiran da sai an yi environment an zo an yi wannan an kawo majalisa. To ni abin da na sani kuma na tabbata ana aiki a kai.
To malami na gaba bismillah ko?
Na'am, akwai ragowar tambaya guda daya. Wani kokari majalisar dokoki ta kasa take danganin ta inganta albashin ma'aikata na mafi karancin naira 56,000 duba da ma'aikatan Najeriya musamman ma malaman makaranta?
Bismillah, Malam Abdulrazak.
Na farko sa maganan kuɗi nawa za ba ma ma'aikacin Najeriya mari mafi kankancinta wannan zai taho ne daga fannin zakasuwa ba daga wajenmu ba ne. Amma duk lokacin da aka kawo a majalisa mu riga mun yadda cewa za mu ba da goyon baya a tabbatar cewa an samu inganci an ƙara ma ƴan ma'aikata. Shi ya sa ma da muke gyaran fuskan a kundin tsarin mulkin Najeriya da aka zo maganan ba ma local government zaman kansu kamar autonomy. Mun ce in an dauki kuɗi in za a kai ma local government a ba su direct amma in an zo bayarwa a tabbata malaman makaranta kam akwai abin da ake kiransa a turance wai first line charge a cire kuɗinsu daga farko a ba su don kar a je a samu abin da ya kwanakin baya lokacin mulkin farin hula da ta shude kwanakin baya aka ce an kawo kuɗi amma ba ta local government ba su biya malami ba mu so wannan ta sake faruwa don haka shi yasa muka dauki wannan matakin in har lokacin an gama wannan don mu a majalisar tarayya mun amince da shi in an tura wannan majalisar jihohi su ma sun amince an dawo da ita an ba shugaban kasa yasa hannu to ya zama doka. Don haka mun kira ma Nigerian Labour Congress sun zo sun zanna da mu sun ga mana matsalolinsu mu mun ce duk lokacin da gwamnati ta kawo abu a majalisa za mu ba da goyon baya don haka kar a damu muna tare da jama'a su suka kawo mu nan abinda zai kara ingancin aikin aikin gwamnati da salari na mutane na makalkawari ba za mu da baya ba za mu taimaka
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu nake gayyatar ku domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya
kuma da Allah juma'a alake nan da shirin bango yanzu kuma ga kan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email
Sakonmu na farko a yau yace Allah ka kara baiwar rundunar sojojin Najeriya nasara akan abokan gaba da dukkan masu aikata miyagun laifuka amin sakon ya fito daga hannun Isuhun Jila Faki sai sako na gaba da yake cewa matsawar ana buƙatar nagataccen ilimin primary a cikin kasashen mu ya zama wajibi a rika shiryawa malaman tarurrukan karawa juna ilimi da halartar kwasa-kwasai akai-akai sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi Wannan sakon ko yace to sojoji da suka kifar da gwamnatin kasar Zimbabwe kowa ya dauri kura shike sanin yadda zai yi ya kwance ta domin juyin mulkin soja ya zama tsohon yayi a duniya daga dan Asabe mai fata ya wuri da Alhaji Umar Suleiman sarkin samarin Ambursa da Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi Wannan sakon ko ya zo ne daga hannun Baba Gana Ibrahim Zangon Daura jihar Katsina inda yake cewa muna jajantawa al'ummar garin Maiduguri da Madagali a jihar Borno biyo bayan harin ta'addancin da suka wayi gari Allah ya ji kan waɗanda suka mutu ya tashi kafadin waɗanda suka jikkata amin sai sakon Shehu Adamu Rijau inda ya ce muna jajantawa al'ummar jihar Lagos bisa dautsayin hadarin jirgin kasa da ya faru a yau a Agege dake cikin birnin na Lagos kuma yayi sanadiyar rasa rayukan jama'a da dama Allah ya baiwa iyalansu hakurin jure wannan rashi kuma ya kara sake faruwar hakan a gaba
to akai da Nazir Ahmed Hausawa da wasu kun masu sauraro Kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yau, Grace ta ba mu labarai da ta kashe.
To Ibrahim, al'ummar ƙasar Zimbabwe sun shiga kwana na biyu a yanayin rashin tabbas game da harkokin siyasar ƙasar yayin da ake raɗe-raɗe kan lokaci da kuma yadda shugaba Robert Mugabe zai miƙa mulki a bayan da ya shafe kusan shekaru 40 yana shugabanci. Jami'an soji sun yi wa Mugabe daurin talala jiya suka kuma kwace ikon kasar da ke kudancin Afirka wani juyin mulki da ba a zubda jini ba waɗansu sun yi ta yin na'am da kawo ƙarshen mulkin Mugabe Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada kuri'a yau kan daftari biyu da Amurka da kuma Rasha kishoyin juna suka shata na ƙara wa'adin da aka ɗibarwa kwamitin da aka kafa ya bincike batun amfani da makamai masu guba a Siriya Wa'adin kwamitin binciken haɗin gwiwa da ake kira JIM da a takaice zai cika yau idan ba a sabunta shi ba. Ofishin jakadancin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da kada kuri'a kan daftarin da ya tsara, wanda kamar tsarin Rasha zai ƙara wa'adin JIM da shekara guda. Daftarin da Amurka ta shata ya yi kira ga ƙwararru da ke gudanar da bincike su ci gaba da aikin su ta hanyar da suka ga ta dace. Prime Ministan ƙasar Lebanon Sa'ad Harari ya amince da tayin da aka yi masa na zuwa Faransa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a yunkuri na baya-bayan nan cikin kusan makonni biyu tunda ya sanar da murabus farkon wannan watan.
Masu sauraro anan zamu da sa'a sai kuma wata an jima in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu mu da Din Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lessons Gration da ta hada da bada umarni da injiniya Manuel Patrick Deya. Ibrahim Jarmake cewa a huta lafiya ga shirin ya dugube.